Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 20 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran duniya.
Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka yayi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Ita kuwa mai magana da yawun shugaban ƴan adawa a ƙasar Rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran su Alexander Lavani. Haka za ku ji cewar ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala, da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa shugaban addinin Iraki dalolin Amurka zuwa Iran.
Kanin labarin duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda aka samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun Najeriya akan rancen dala biliyan 5.3 da Najeriya take so ta karbo daga kasar China.
Idan Najeriya ta kasa cika sharuɗa, China za ta shigo ta karbi wannan hanyar dogon ba wai ya zama mallakanta ba, a za ta karba ta sarrafa shi, ita za ta rika karban kudin tana ajiyewa har da fanshi kudinta, in ta gama kudinta sai ta maida wa Najeriya.
Za kuma aji yadda aka kama wasu matasa uku a jihar Katsina bisa zargin yi wa wata 'yar shekaru 13 fyaɗe tare da kashe ta.
Sun tsare ta lokacin da sauran 'yan uwanta suka gudu kai ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya. A ƙarshe suka bar wa shi Aliyu Mika tana ihu, shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu.
To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sule za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin. Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka kana shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yayi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Laraba, Ramaphosa ya yi kira ga sojojin da suka yi bore a kasar ta Mali da ke yammacin Afirka da su saki shugaba Ibrahim Boubacar Keita, Prime Minister Boboy Sisi da sauran manyan shugabannin gwamnatin kasar a lokacin da yake jawabinsa na yin murabus. Keita, wanda aka tsare shi a wani sansani da ke kusa da Bamako, babban birnin kasar, ya sanar da rushe majalisar kasar da gwamnatin Prime Minister Boboy. Har zuwa ranar Laraba, jami'an sojoji da suke kiran kansu kwamitin ceto al'umma na ci gaba da rike Keita. A halin da ake ciki, sojojin sun ce suna kokarin ganin an gudanar da zabe. Kungiyar kasashen ta Afirka AU ta dakatar da kasar Mali daga cikin kungiyar har sai an maido da doka da oda tare da sakin manyan jami'an gwamnati. Mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a kasar Rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran su Alexei Navalny a wani asibitin Siberia bayan da aka saka masa guba, kuma a halin yanzu baya cikin hayyacinsa. Kira Yamash ta rubuta a shafin ta na yanar gizo cewar Navalny mai shekaru 44 da haihuwa ya fara rashin lafiya ne bayan da ya yanke jiki ya fadi yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa Moscow daga Tomsk da ke birnin Siberia a jirgin sama. A cewarta, ba tare da ɓata lokaci ba, jirgin ya zi saukan gaggawa a Omsk, aka garzaya da shi asibiti, aka saka masa na'urar taimakawa numfashi. Kamfanin dillancin labarin TASS a Rasha ya ruwaito shugaban asibitin yana cewa Navalny yana cikin mawuyacin hali. Shi dai Navalny mai yawan sukar gwamnatin Vladimir Putin ne, wanda an sha kama shi ana rufe shi saboda zanga-zangar adawa da gwamnatin da yake shiryawa. Ya kuma kafa wata gidauniya da ba ruwanta da rabi, wacce ta dukufa wajen fallasa ayyukan cin hanci da rashawa da ke faruwa tsakanin jami'an gwamnatin kasar ta Rasha. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargin su da hannu a wata badakala, da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin Iran dalolin Amurka zuwa Iran. ana tuhumar Muzamil Zaid ba Amurki mazaunin Qom a Iran, da Asim Naqib shi ma ba Amurki mazaunin Houston, da kuma wani dan kasar Pakistan Ali Chawla shi ma mazaunin Qom, da ke ta wata dokar kasa da kasa da za ta shafi tattalin arziki. A ranar Laraba, ma'aikatar shari'a ta ce waɗanda ake tuhumar suna da alaƙa mai ƙarfi da dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran. Ma'aikatar shari'ar ta yi zargin cewar Zaidi da Chawi da wasu mambobin wata ƙungiya da ake kira Islamic Pulse suna karɓar umarni daga shugaban addini Ayatollah Khomeini na karɓar wasu kuɗaɗen haraji da suka shafi addini a madadinsa don su aika masa zuwa ƙasar Yemen.
Da Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar a nan gaba kaɗan. Kafin nan bari mu fara daga Abuja, inda aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun tarayyar Najeriya a kan rancen dala biliyan 5.3 sakamakon fargaba a kan wasu sharuɗoɗi. Wasu 'yan majalisun dattawa sun bayyana cewa suna ƙoƙarin daƙile yunƙurin saka Najeriya cikin tarkon China wajen rancen kuɗi, yayin da wasu 'yan majalisun suka yi watsi da wannan dalilin nasu. Ga Halima Abdurra'uf da ƙarin bayani daga Abuja.
Batun karɓo rancen dala biliyan 5 da miliyan 300 domin shimfiɗa layin dogo daga birnin Badin zuwa jihar Kano na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin 'yan majalisun tarayyar Najeriya, inda wasu ke ganin akwai sharuɗoɗin da ba su amince da su ba, kuma wasu ke ganin ba su da masaniya akan sharuɗoɗin da ake bayyana fargaba a kai. Ga ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tudeba, Honorable Yunusa Abubakar Ahmad, da bayani
yadda ake sa wannan clause ɗin. Misali, Najeriya ta karɓi bashi ta yi railway tsakanin Abuja ga Tamsin ga yadda za a biya. Idan Najeriya ta kasa cika sharuɗa, China za ta shigo ta karɓi wannan hanyar dogon, ba wai ya zama mallakanta ba, a za ta karɓa ta sarrafa shi. Ita za ta rika karɓan kuɗin, tana ajiyewa har da fanshi kuɗinta. In ta gama kuɗinta sai ta maida wa Najeriya. Lokacin da aka zo karɓan nan, kada Najeriya a ce a cikin ƙasanta ne, ba za ta bar China ta mallaki abin a ƙasanta da sauran akwai doka na ƙasa. To shine Najeriya a wannan lokacin da saba kuma aka ce za a enforce wannan dokai, to Najeriya ta yadda yancinta na cewa kasar ta ce ba za a zo kasar ta a kwace mata ba.
A nasa bangare, Sanatar Ayo Arishe ya ce duk da cewa Najeriya na buƙatar rancen domin gudanar da muhimman ayyuka, 'yan majalisun tarayya za su tabbatar da cewa kasar ta samu sharuɗan da suka dace da ba za su zame mata matsaloli ba a nan gaba, lakari da nauyin da ya rataya a wuyansu na kare ƙasa, kuma za su yi duk mai yiwuwa a duk lokacin tattaunawa kan samun rancen gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga ƙasar China. Yana mai cewa ba za su bari ƙasar ta shiga cikin tarko ba.
On the one side, we need money to develop our infrastructure. On the other side, the National Assembly has responsibility to ensure that we do not enter into negotiations that would actually put this country in the so-called Chinese debt trap.
A ranar Litinin da ta gabata ne, ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan ƙasar akan yarjejeniyoyi da bin ka'idoji domin kare rancen dala biliyan 5 da miliyan 300 da gwamnati ke nema daga kasar China. Rotimi Amici dai ya bayyana cewa 'yan majalisun tarayya na siyasantar da batun rancen, inda ya buƙaci 'yan majalisun su daina bincike domin hakan na iya sa kasar China ta ki bawa gwamnati rancen da take nema. Wannan ba shine karon farko da Najeriya ke neman rance daga kasar China ba. Tun farkon shekarar 2020 ko a watan Yuni ma, sai da majalisar dattawa ta amince da karɓo rancen dala biliyan 5 da miliyan 513 daga kasar China. Sharaɗin da ya saka ƴan ƙasar cikin fargabar yiwuwar ƙasar China ta mallaki Najeriya idan ba ta samu nasarar biyan rancen da za ta karɓo ba a lokacin da ya kamata shine Najeriya za ta saryantar da duk wata kima da mutuncin da take da su a matsayinta na ƴantattiyar ƙasa. Sai dai Honorable Yunusa Abubakar ya yi ƙarin bayani da haka.
Wannan an saka shi ba zai yiwu ba, sai dai in dama Najeriya tana da niyyar cinye wa China kuɗinta ba za ta biya ta ba. Idan ko developmental ne, ba corruption za a yi, babu yadda za a ji tsoron wannan lamari.
Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdurra'uf, yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi baƙuncin Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi, inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki. wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce saboda muhimmatu wajen ganin an samu bunƙasar tattalin arziki da walwala wacce za ta kauce wa tsoma bakin wasu ƙasashen waje a harkokin cikin gida na ƙasar Iraki. Kyautata dangantaka tsakanin makota wani bangare ne mai mahimmanci a wannan tattaunawar da za a yi. Amurka na da sojoji kusan 5,000 da suke jibge a Iraki don yaƙi da ta'addanci da ba da horaswa ga sojojin na ƙasar. Kasuwar hannayen jari a yankin Asiya ta faɗi a yau Alhamis, sanadiyar shiga yanayi na damuwa da babban bankin Amurka ya yi kwana guda yayin da yake kokarin farfadowa daga tasirin annobar coronavirus. A Japan, kasuwar hannayen jarin Nikkei ta faɗi da kashi ɗaya cif, kana S&P ASX ta yi ƙasa da maki 0.7. A Koriya ta Kudu kuwa kasuwar Kospi ta faɗi da kashi 3.6, kana T-Sec ta Taiwan ta yi ƙasa da kashi 3.2. A can Hong Kong kuwa kasuwar hannayen jarin ta Hang Seng ta ci kasuwa ne da faduwar kashi 1.8 cikin 100, yayin da Comsec na Shanghai ta yi ƙasa da kashi 1.3, ita kuma Sensex ta Mumbai ta faɗi da kashi 1. Wata takarda da ta nuna abubuwan da aka tattauna a taron da babban bankin Amurka ya yi a watan da ya gabata wacce aka fitar a jiya Laraba ta nuna mambobin banki da dama suna cewa annobar COVID-19 za ta ci gaba da yin tasiri akan harkokin tattalin arziki, ayyukan yi da hauhawan farashin kayayyaki har nan zuwa wani lokaci. Hakan kuma na iya zama barazana ga daukacin tattalin arziki har nan da zuwa wani matsakaicin lokaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Katsina, inda rundunar ɗan sanda a jihar ta kama wasu matasa su uku a garin Dan Musa bisa zargin yi wa wata 'yar shekaru 13 fyaɗe tare da kuma kashe ta. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da cikakken labarin.
Su dai waɗannan yara ne ƙanana, shekarunsu na haihuwa yana tsakanin 13 ne ya zuwa 16. Dubu ta cika masu ne sa'ad da suka yi wa wata yarinya 'yar shekara 13 fyaɗe. Na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina Superintendent Gambo Isa don jin cikakken bayani.
DPO na Dan Musa ya ba da rahoton cewa an kama wasu yara su uku da Mubarak Lawan da Anas Ibrahim da Aliyu Mika da dukansu suna cikin garin Dan Musa.
A waɗannan matasa lokacin da suke gona suna noma su uku sun ga wasu yara 'yan mata waɗanda suka ce sun kai kimanin mutum 7 waɗanda suke zargin su da cewa sun yi musu satar da neman tsami. Daga cikinsu wasu yaran sun same su da wannan neman tsami inda wasu suka ruga da gudu. To ita wannan yarinya wacce take wa fyaɗe Safiya Basiru ta shekara 13 wacce take zaune a ƙauyen Dutsen Daɗi sun tsare ta lokacin da sauran 'yan uwanta suka gudu kai ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya. A ƙarshe suka bar wa shi Aliyu Mika tana ihu shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu. To daga bisani iyayenta suka neme ta tunda waɗancan sun ruga da gudu sun san abin da ya faru an riƙe ta a cikin gona. Babanta ya je kuma ya tare waɗannan yara inda aka kai su gidan mai gari. Daga nan ne aka yi wa ƴan sanda rahoto aka fara bincike aka samu ta faɗa cikin wannan kogi ruwa ya turo ta bakin gaba. An ɗauke ta an kai ta asibiti na Dan Musa inda likitoci suka tabbatar da cewa ta mutu.
Sanshi Abdulfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga wannan somin taɓin.
Matsalan tsaro na ɗaya daga cikin abun da yake ci mana tuwa ƙwarya. A kwanan nan akwai mutane da suka fito sukan kwace kayan mutane in ba su bayar ba suna ma iya kashe mutum.
Kuwa ma sukan shiga gidanka ko kana nan ko baka nan za su aiwatar da abun da suka ga dama. Muna fuskantar ƙalubalen tsaro.
Wannan matsalar yanzu haka ma ta sa jama'a a wasu anguwanni ɗaukar matakai na kare kai inda jama'a kan fito suna sintiri cikin dare. Kamar yadda wannan magidanci a Yola Fada jihar Adamawa ya tabbatar.
Kamar mu a unguwarmu yanzu mun ɗau mataki ba ga 'yan banga kowa zai da kwana kafin da Bature ke ce red alert. Daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwalwar tamu mu maganin abu. Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskurensu.
Matsalar shigar gidajen mutane da ake yawan yi ɗan tsakanin nan gaskiya ta ta'azzara kuma muna ganin kamar ba wani abu ne ke ƙara jaza irin wannan masifin da bala'o'i illa iyakacin talauci da yawan mutane katutu yanzu ya kasance mu a Najeriya ba wai talaucin kadai bane yake damun mu. Akwai abin da ake cewa food insecurity, wato rashin abinci.
Sai a biyo mu cikin shirinmu na dare domin jin cikakken rahoton akan tsaro. To kuna sauraron labaran ne akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, mun tattauna batun matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza, inda Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin Malam Aminu Kano ta bayyana mana rabe-raben matsalolin da suka shafi kwakwalwa. A wannan shirin, kamar yadda muka yi alkawari, mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake dauke da irin wannan matsalar, inda na tambaye shi yadda ya gane matsalar tashi.
Sunana Sule Audrey. To daga mukula na tashi wani kauyen da na tashi daga wurin kakana. Sannan na zo na tashi na fita yawon bariki aiki lebranci. To da na fita mutane da yawa da dama dai muka dan zo na da su na yi aiki a karkashin su.
Kaman yaya ya fara maka, kuma yaushe ne, kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne?
To yanzu ina ga fasawa ya kai shekara goma. To wannan lokacin kuma sai na fara jin shi da su da ko yara ne da muka zo na da su a cikin da su muna aiki tare da su. To sai ya zo cikin da na duka na shafi aiki cikin da branchi. To da na fita mutane da yawa da dama dai muka san zai daga na yi aiki a ƙarƙashin.
Gaya min tarihin rashin lafiyar naka, kaman yaya ya fara maka, kuma yaushe ne, kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne?
To yanzu shekara dai ya kai shekara dai da haka ne, amma bai kai bai ya kusa. To dan sabida dai na zo dai saboda na so ji na biyu muna aikin lebranci wani lokaci, yin ji wani abu lokacin da kuma ya mutu ya zai ji wani abu ya shafa ni bayan ya kwantar da ni kafa. To sai in ji zuciya ne ya tore. To bayan da ya tore haka kuma daga nan sai na fara jin abun bana jin daɗin halaman yanayin jikina. To daga nan kawai sai na fara jin abun gashi kamar igiya ne, duk mutumin da ya zo kusa da ni sai ina jin zuciya na ina kama zuciyar shi, ina ambace shi. To shi ne abun kuma sai ina jin wani iri ne, bana jin daɗin shi.
Ka taɓa zuwa asibiti?
Ya rike ni da tafiya, ga zona, da rikewa. To sai na rasa yanda zan yi da kaina. To wani lokaci kuma sai yanzu zan samu kaina in tafi, wani lokaci kuma muna da yawa ba zan samu zama a cikin mutane sosai ba, sai dai kamar na cire kaina waje. Amma in dai cewar ya kasance ni kaɗai ne a wurin zan iya zona, in na zona kuma duk da haka sai in na ga kamar mutane suna zuwa kuma sai ga abin zai sa ni kawai sai zuciya na ta ambace ni in tashi in shiga ciki. To kin gani kenan yanda abin yake.
To ka taɓa zuwa asibiti game da rashin lafiyan?
Na'am.
Ka taɓa zuwa asibiti ganin likita?
Na taɓa zuwa a Maiduguri. Da na je a Maiduguri na je ganin likita a Maiduguri, shine suka tambaya na ina shan hayaki ne, nake musu na taɓa shan hayaki amma na bari. Sannan suka zo suka ce min to kwata na zo na daina shi. To kin ji haɗo mu da doctor kenan.
Na ce
doctor bai taɓa gaya
wani hayaki ne, wani hayaki kenan kake nufi? Menene hayakin da kake faɗa?
Kamar shan hayaki haka, kamar sigari haka ne.
Sigari ba wasu ba wasu kwayoyi ba?
A'a, ba wasu kwayoyi ba ne, taba ne haka.
To sai likita ya ce maka me ya same ka? Sai likitan ya ce menene ya dame ka?
Shi ya zo ya tambaya na ina shan hayaki ne, nace masa ina shan hayaki. To daga nan kuma sai ya zo ya ce min in dakata, nace to na dakata. To amma duk da haka yana bani magani. To kuma shi bai taba gaya min cewar ga yanayin yadda matsalan ka yake ciki ba, amma dai kawai da sai ya ce min da in dakata shi ne na dakata kawai na bari. To yanzu ba wani abin da nake yi da batun hayaki dai, in ba dai wanda zan ci zan zuba akan garwashi ba. To amma yanayin zuciya na din kam ni a yanayin zuciya na din ba ta wannan ne take damuna ba, don saboda na san cewa kamani ne aka yi ta cikin zuciya na din. Kamani aka yi.
Kama ka kaman yaya?
Ba ka ba, amma ba. kamar sanku ne aka yi min haka, sanku da aka yi min din kuma kamar iri dai a cikin abun sha dai kawai da haka dai
sihiri
haka dai nake tunani a cikin abun sha dai haka, amma ba haka ba yawa, amma ba haka ba, ba wai cewar wani abu ba, mayu dai sun kama ni dai a zuciyan, kuma bayan haka kuma a cikin abun sha ma an sake kama ni. To duk da haka a cikin wannan abun ma ni ban ɗauke ta wani abu ba a lokacin, sai yanzu dai lokacin da na ga na daɗe yanzu haka abun take kurkura damuna ne, zan zauna zan yi tafiya sai ki ga abun ya take dawo ni baya, inda kuma gaba zan yi sai ya dawo ni baya, inda kuma baya zan yi sai ya tura ni gaba, sai wani lokaci in tsaya kawai a wuri biya cikin garin yanda lamarin abun yake kenan.
To kaman kana dan shekara nawa ka fara jin hakan?
Eh to lokacin gaskiya lokacin ba ina da dan wayo na ne fa. Bayan ina ce miki daga farkon abun zuwa yanzu shekara kusan 10 dai yanzu haka. Amma bai kai 10 ba zai kadan ne ya rage. Ka ji kenan daga faruwan abun daga lokacin da abun ya faru zuwa yanzu. To kin ji kenan da abun yake. To amma kin san cewa akan haka din ya kasance kuma dalilin wayansu da muka zauna tare da su, to amma kin san dai bangaren da a ce wai gashi abun da muka yi da wani sirri. To sai yanzu ya kasance kamar maganar da muka yi da kai da kamar maganar da muka yi da shi kuma. To sai ya kasance kuma da muka yi da shi kuma sai abun yazo ya bayyana. Amma duk da haka wannan abun abu a cikin dubu dai. Ba zan iya ce gashi ko dalilin wannan maganar da muka yi din aka yi min haka ko ba dalilin haka ba, ba zan iya ce gashi ba, amma ni a tunanina dai ina ganin kama ni ne aka yi, samu ne aka yi, da saboda dalilin haka din. Injiyan da magana yake kenan.
To kaman alamun waɗanne irin ciwuka kake ji a jikinka? Akwai wasu ciwuka ne banda yanayin da kake shiga na damuwa din, akwai ciwo ne a jikinka?
A'a, wani ciwo dai a jikina haka dai bana jin shi, sai dai in ji zafi, sai dai in ji nan zuciyan ne kawai. Bangaren zuciyan wani lokaci ciwon kai. To ciwon kai din zai dame ni, amma ciwon kai din wani lokaci zai dame ni, in ta nemi magani a ina. Wani lokaci zai warke haka, wani lokacin na samu magani na wasa mishi kuma duk da haka ba zai warke ba, sai zuwa wani lokaci kuma a duk. To amma duk da haka wayannan din kuma ban ce mishi wani babban cuta ba ne kam, amma daga wannan sai zuciya na ne kawai. Inda nake ji yana damuna, wani lokaci kuma in ji jiki na amince yake.
To kana wani sana'a na ƙarfi? Kana wani sana'a ne na ƙarfi? Kana wani sana'a na ƙarfi?
Na ƙarfi?
Da zai ɗauke maka kewa haka?
Sana'a na ƙarfi? A'a, sana'a na karfi dai bana yin shi tunda wannan abun ya faru mun abu mai karfi dai, ai ban san abin da na yin shi nan mai karfi ba ne. Wallahi. To amma tun daga nan shikenan ban yi abu mai karfi ba.
To kamar yadda Dr. Asama'u ta yi mana bayani a makon da ya gabata.
Abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shi ne, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shi ne a Turanci ake ce mishi post traumatic stress disorder. Yawanci maza su suke fita. Saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne, idan wani hatsari ne ya faru su za su gani. Su wannan PTSD din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali. To su maza kin ga su ne za su je yaƙi, su suke zuwa yaƙi. Su ne sojoji a misali, ko ba sojoji ba dai, su suke zuwa yaƙi, su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba. Saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce, amma kuma za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi. Shi ma wannan yana da nasaba sosai, yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu.
Idan aka haɗu da matsaloli irin wannan, a fara kai mutum asibiti don yin gwaje-gwaje kafin a san wane irin matsalar ce da mutum. To da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri, muna fata an amfana. A kasance da mu mako na gaba. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin a kan faifai, ni ce Aisha Tusle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahi.
To a gaida Aisha Tusle, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce wani hanan ga Allah baiwa ne. Don haka juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaban ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita, Allah ya sa shi ne mafi alheri gare shi da kuma al'ummar ƙasar Mali baki ɗaya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa ya kamata sojoji a ƙasar Mali su sani cewa yanzu an daina yin juyin mulki a ƙasashen duniya. Don haka akwai buƙatar su gaggauta mayar da mulki a hannun gwamnatin farar hula da al'umma suka zaɓa a ƙasar ta Mali. Sako daga Muhammad Salihu Ƙauren Namo da Zamfara. Ita kuma Nasiba Rilwana Ibrahim London Wuɓa cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa a kafa wata doka wadda za ta hukunta iyayen da suke cin zarafin 'ya'yansu ta fuskoki daban-daban, kama daga fyaɗe, duka, ɗaure su a cirakin dabbobi da sauransu, domin a hankali lamarin na ƙara yaɗuwa a arewacin Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa haƙiƙa mu talakawan tarayyar Najeriya muna ji a jikinmu game da rufe iyakokin ƙasarmu da ke cika shekara ɗaya da rufewa. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya hanzarta sake buɗe mana waɗannan iyakokin, in dai a kanmu mu talakawan wannan ƙasar yake yi wa wannan shugabancin. Sako daga Ilyas Usman Taka Lafiya, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai salam VOA Hausa. Tabbas ko shakka babu, ci gaba da kokawar da shugabannin kungiyar mu yatta Allah ta kautar hore a kananan hukumomin sassan jihar mu ta Plateau ke yi, wallahi abin dubawa ne kwarai da gaske. Ganin yadda muke fuskantar kalubale ta rashin tsaro a sassan jihar mu ta Plateau, muna fatan kafafen yada labarai za su gaggauta yada korafe-korafen da ƴan uwa mu Fulani makiyaya ke fama da su a jihar mu ta Plateau da ma duniya baki daya. Amin sun ma'ama. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barkilla da jihar Plateau a Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe wadda ta fito daga baban Dimamman Banda da Magaram. Ya ce dan Allah ku bani dama in nuna wa duniya bakin cikin abin da ya faru a ƙasar Mali na juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi wa shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Haƙiƙa sun maida ƙasa baya, muna Allah wadai da wannan juyin mulkin.
Bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka kana shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Sai mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a ƙasar Rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran nasu Alexei Navalny a wani asibitin Siberia bayan da aka saka masa guba, kuma halin yanzu baya cikin hayyacinsa. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin Iran dalolin Amurka zuwa Iran. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi baƙuncin Firayim Ministan Iraki Mustafa Al-Kadimi, inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu ka a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa. sai kuma Julie Lagos Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Mishan nake cewa mu tara a shirin mu na dare.